Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki muka sake dawowa da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Yau Talata 13 ga watan Yuni shekarar 2023. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji abin da masana kimiyyar siyasa ke cewa kan kalubalen da ke gaban sabon majalisar dokokin Najeriya da za a rantsar a yau Talata.
Kalubale na biyu kuma na iya yiwuwa a ce duk da cewa an janye sannan man Brexit ana iya so a ce kuma za a riga zuwa ana ta wani rance-rance na kuɗi bayan tarin ganar basu fita ko kuma bashi da yawa ƙasar nan ainihin takunkumi.
Muna kuma tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma da shirin wato da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Masararo barka da hantsi ga labaran duniya. Tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya isa Miami a jiya Litinin gabanin a gurfanar da shi a gaban kuliya a bisa zargin da ake mishi na rike wasu takardun sirri da suka shafi tsaron ƙasa bayan da ya bar fadar White House a shekara ta 2021. Shari'ar da ake sa ran za a fara sauraro da ƙarfe 3 na ranar yau Talata. Za a samar da tsaro a babban kotun tarayya da ke birnin Miami. Hukumomin tarayya sun inganta tsaro a harabar kotun. Kana jami'an Miami sun ce a shirye suke su hana aukuwar wata tarzoma da za ta iya tasowa daga magoya bayan Trump da sauran jama'ar gari da za su iya yin zanga-zanga. Wannan shari'ar ta Trump yana zuwa kwanaki 5 bayan da wani babban mai shari'a ya same shi da laifuka 37, cikinsu 31 masu alaka da rike da wasu takardun sirrin tsaron ƙasa da gangan matakin da ya saba dokar yi wa ƙasa zagon ƙasa. Bayan Trump, ana zargin wani hadimin Trump, Walt Nauta, da alaka da laifin dakile yunkurin gwamnati na karɓo takardun. Trump ya kasance shugaban Amurka na farko da zai fuskanci shari'a, kuma wannan shine karo na biyu cikin watanni biyu da ake zargin shi da aikata laifi. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a jiya Litinin ya ce China ta gudanar da ayyukan tattara bayanan sirri a cibiyarta da ke Cuba shekara ta 2019. Blinken ya sanar da manema labarai cewa lokacin da gwamnatin shugaba Biden ya karbi ragamar mulkin kasa watan Janairun shekara ta 2021, an sanar da shi game da wasu yunkurin da Beijing take yi a fadin duniya na fadada ayyukanta na tattara bayanan sirri a kasashen ketare. Yace gwamnatin tsohon shugaba Donald Trump yana sanar da batun kana gwamnatin Biden ya ayyana cewa Washington bata dauki matakan da suka dace ba a game da batun. Tun wancan lokacin Blinken yace Amurka ta fara daukan wasu sabbin dabaru da suke tasiri. Ba zan iya yin bayani dalla-dalla ba a game da matakan da muka dauka, amma ginshikin matakan ya hada da diplomasiya, Blinken yace. China ta musa zargin da ake mata cewa ta gudanar da ayyukan tattara bayanan sirri a Cuba, wani tsibiri da yake da nisan kilomita 160 daga kudancin jihar Amurka a Florida. Tun farko dai wata jami'ar Amurka ta ce akwai cikakkun bayanai a game da ayyukan tattara bayanan sirrin na China a lokacin da Biden ya karbi ragamar mulki. Eritrea ta sake shiga cikin kungiyar kasashen gabashin Afirka na Intergovernmental Authority on Development, IGAD, kimanin shekaru 16 bayan da kasar da ba ta bin tsarin mulkin demokradiyya ta fice daga kungiyar. Ministan sanarwa Yamani Maskel a jiya Litinin ya ce Eritrea ta koma zama mamban IGAD, kana ta halarci zaman da kungiyar mai mambobi 7 ta yi a Djibouti a ranar Litinin. Maskel ya wallafa a kafar Twitter ya ce a shirye kasar take ta tabbatar da zaman lafiya, kwanciyar hankali da haɗin kan yankin. Kasar mai mulkin kama karya ta janye daga kungiyar IGAD a shekara ta 2007 bayan wasu sabani da aka samu, ciki har da yanke shawarar da kungiyar ta yi kan Kenya ta jagoranci tattaunawar sulhu kan iyaka a tsakanin Ethiopia da Eritrea. Eritrea ta balle daga Ethiopia a shekara ta 1993, kana ta shiga yaki akan iyaka na tsawon shekaru 2 da makwabciyar ta lamarin da ya haifar da tsamin dangantaka har sai bayan da aka kammala tattaunawar sulhun da aka cimma yarjejeniya a shekara ta 2018. Labaran na zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan gaba kadan Aisha za ta sake dawowa da karshen labaran duniyar makafin nan. A Najeriya yau ne za a rantsar da sabuwar majalisar dokokin kasar ta goma, yayin da ake ci gaba da samun sabani tsakanin yayin jam'iyyar APC mai mulki wacce ta nuna rakibalata kan shugabannin da za a zaba. To shin waɗanne kalubale ke gaban majalisar? Tambaye kenan da na yi wa Professor Gali Ibrahim Sharif, shugaban sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Abuja, Najeriya.
Ko kamar wa'ancan da suka wuce a musamman ma a majalisa na takwas, za ka fahimci cewa ai an fi samun kalubale saboda menene an samu kamar rashin haɗin kai tsakanin majalisa da ɓangaren zartarwa, har ta kai ga wani saboda sun guji wasu ainihin ƙudurori da shugaba Muhammadu Buhari ya dinga ainihin ɗaurawa a kan Faransa ko kuma Tire. Waɗannan 'yan majalisun suka tafi gida, za ka gana jifansu. Aka zo a ta tara a nan, aka samu ainihin sasantawa, aka samu ainihin haɗin kai tsakanin majalisa da ainihin ɓangaren zartarwa. Yana da kyau dama a na kunna halin a ce an samu an yi aiki tare tun da ƙasa ɗaya ake wa aiki. To amma ya zama cewa sashi ɗaya yana kaɗa London ga ɗaya sashi shi ne bai dace ba, bai kamata ba. Kalubale na biyu kuma tana iya yiwuwa a ce duk da cewa an janye sannafin man fetur, ana iya a zo a ce kuma za a riga zuwa ana ta wani rance-rance na kuɗi bayan tarin danar basussuka ko kuma bashi da yawa ƙasar nan ainihin takunkumi. Ya kamata a ce su tsayin daga matuƙa daya yadda su ga cewa gwamnati ta ainihin koma rance na basussuka ga kasashe da ainihin bankin duniya. Ya kamata abinda muke da shi a ƙasa a yi amfani da shi wajen ganin cewa an dawo da Najeriya abinda ya take bukata, musamman ma bude ta banki na samar da ci gaba. Wannan abubuwa guda biyu su ne kalubale da wannan majalisa ka iya fuskanta, wanda kuma ya kamata ta ainihin au kammara saboda ganin cewa ba kawo ainihin koma baya ba a wayannan ɓangarori. Kada a raina musu aikinsu na ɗaya, sannan kuma na biyu kada ceda da ciyeciyan bashi kamar yadda wancan gwamnati ta yi aka dinga jabgawa ƙasa bashi yanzu ba mu san lokacin da za a biya ba.
To Farfesa, ita wannan majalisa da ake shirin rantsarwa, idan an kammala rantsar da mambobin nata, kamar wane batu ko kuma me ya kamata su mai da hankali a kai wajen gudanar da ayyukansu?
Abin da ya kamata su 'yan majalisa su yi bayan rantsarwa shi ne su jajirce duk abubuwan da yake yana kan turba na ainihin samar da ci gaba ga 'yan Najeriya. Ko da ɓangaren zartarwa za su kawo kalubale, su wannan hanya ya kamata su jajirce sosai-sosai su ga cewa ba su bi san ran ainihin ɓangaren zartarwa ba, su bi ɓangaren abin da 'yan Najeriya suke so su bada.
Profesa Gali Ibrahim Sharif kenan, shugaban sashen nazarin kimiyyar siyasa a Jami'ar Abuja, Najeriya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Yayu Amurka ta gaza kare kanta daga hare-haren China akan muhimman ababen more rayuwarta, har idan tankiyar nuna ƙarfin iko tsakanin Washington da Beijing ya rikide ya koma rikici, a cewar wata babbar jami'ar cibiyar yanar gizon Amurka. Jami'an Amurka sun ƙara himma wajen inganta tsaron yanar gizo, musamman a fannin samar da wutar lantarki da ruwa a ƙasar, wanda mafi akasarinsu kamfanoni masu zaman kansu ne suke gudanar da su tun bayan mamayar Rasha a Ukraine a bara. Duk sai dai kuma shugaban Cyber Security and Infrastructure Security Agency CISA a jiya Litinin ta yi gargaɗin cewa ya kamata a yi taka tsantsan ko da China za ta yanke shawarar ta kai hari. Idan rikici ya ɓarke, hakika China za ta kaddamar da hare-hare akan muhimman abubuwan more rayuwarmu ta yanar gizo, wanda ya haɗa da bututun mai da hanyar layin dogo, domin jinkirta aiki sojoji kana ta sanyawa al'umma tsoro a zukatansu. Daraktan Sisa Jean Esteli ta sanar da jama'a a cibiyar Aspen da ke Washington. Bisa la'akari da yanayin barazanar da jami'an gwamnatin China suke yi, sannan da girman sojinta da kuma irin kudin da suke zubawa a fannin, zai yi matukar wuya a ce mun iya kare kanmu, ta ce. Daga ƙarshe, za a haskaka dogayen gine-gine, gadoji da sauran abubuwan alamun ƙasa a babban birnin Koriya ta Kudu da fitilu masu ruwan hoda, yayin da ƙasar take shirin fara bikin shekaru 10 da kafa K-pop BTS. Wannan kalar ne zai zama shimfiɗar dukkanin wani abin da za a yi a kafar sadarwa na zamani domin murnar kafa kungiyar mawaƙa mai mambobi 7 a shekara ta 2013, wanda a halin yanzu sun dakatar da yin waka, yayin da mawaƙan kungiyar suka fara bautan ƙasa na wajibi a fagen horon sojin ƙasa daga ranar Litini.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 3 dare ne da minti 11, 8 na safe kenan da minti 11 a Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, a Ghana kuma 7 na safe da minti 11. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 da kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun tashanmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Kazalika a kodayaushe za a iya zuwa shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com, domin samun labarai da dumadumansu. Bari mu shakata da wannan waka.
Danka mashu bayan rigima kuma danka mashu bayi, oh, ha ila Allah. Danka mashu a rage rigima, baka da zai mato da kaga fasinja, manan kawo kayanka ba na kudinka a hannu na kuma sa kaya a cikin mato. Danka mashu manajan rigima ba abin da idame shi. Katan kankan baka masho daban, yan da'i kama sho daban, sha wahala kama sho, muna aikin kama sho, mun cinye kudin kama sho, me mun cinye kudin kama sho, ka karba kudin jama'a ka sha shuru gago ka jibge cikin gida ka bar me mato da garwa. Fasin joji sun dame shi direban motar yaro din, kai ku kana wani dan hotel ka kame a gaban su, kai dan kama sho mugun bawa. Ba abin da idame ka. Inna baka kudin jazwai shi mai mato kudin jingir ku dai bashi. Idan an je jingir sauka ma sauka, oh, dan kama shi duk ya danne. Ba abin da idame shi. In zaka tafiyar kuma mil 10 kudin mil 5 ai zai baka. Ba abin da idame shi, oh, dan kama shi mugun ba. Dan kama shi bawan Allah shi babu abin da idame shi. Kai dan kama shi a rage rigima. Kun ɗebe riban mato, oh, kun bar mai mato jakone-jakone a cikin maiko sai ƙarfin tukin mota kawai nisa na kai wannan. Dan kama shi da bida kamji ba abin da idame shi. Kai dan kama shi bayan Allah ba abin da idame ku. Kun yi shiru a tasha ba abin da idame ku. Da an gano mota waccan mota ta fi, ba ka da ƙoƙusa, ba ka da ko taya ba, oh, dan kama sho rage rigima din darajar ikon Allah ba abin da ya dame ku.
To, madalla yanzu kuma ga shirin 'yan ƙasa da hukuma.
'yan ƙasa da hukuma.
Ka sha ake cikin kada zalunci, mai za ka faɗa a cikin 'yanci. Mai wannan hali yau shi ne, komai ya faɗa mana ƙarya ne, don sallo garzambo ne.
Masuware, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
In daki za ka shashi ka hito waje ka kwanta tun da kai dai ba ni ko Allah baka dokwa. Kenan ka sa motar nan can cikin daki falike domin abin nan shi ne kaka neman mai iyalinka abin da ka ci.
Sai da kula, tun da lokaci ne Allah ya kamu, kowa ya san yanzu wanga lokaci haram tana gudu ne ana datta.
Wa sai ka je mutaciya ta nan ban da an zo an taya motar shi ko ku a ce an buge mutum nan bakin daji.
Don lokacin da ka ga ka shiga daki to ka tabbata motar ka cikin can kuriya ko da waje kake.
A wannan makon ma shirin na jamhuriyar Niger, sai dai wannan karan yaya da zango ne a birnin Kwanni domin jin yadda bata gari ke barazana ga haƙƙi da kuma 'yancin mamallaka babura musamman ɗan kabu-kabu a birnin. A dakace mu.
Fitina barci ta gaba ta fita. Allah wadaran mai tadota da waɗanda suke da jawota haka nan da waɗanda ka kawota. Allah ka gare mu da tashinta yau ga wasu nan suke nukura don san yanci mun nasara.
Madalla masare a wasu yankuna na jamhuriyar Niger musamman waɗanda ke iyaka da tarayyar Najeriya irin su birnin Kwanni, barayi kan yi amfani da lokutan saukar ruwan sama a yayin damina ko kuma sanyin hunturu domin sace babura su arce da su. Hakan dai wani yanayi ne da ke tauye 'yanci da walwala da kuma haƙƙin mamallaka ababen hawa musamman 'yan kabu-kabun, kuma ya jefa rayuwarsu da ta iyali cikin halin kaka na kayi. Yayin da shugabannin masu sana'ar kabu-kabun ke jan hankalin mambobinsu kansu tashi tsaye wajen kula da dukiyarsu, hukumar kula da birnin na Kwanni ta ce tana ɗaukar matakan da suka dace haɗin gwiwa da jami'an tsaro na birnin. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a birnin na Kwanni Haruna Mamman Bako ya haɗa mana rahoto akan wannan batu.
A daidai lokacin da damana ke kankama a dukkan fadin jamhuriyar Niger a halin yanzu, masu kankana ababen hawa ne suka soma aza hannayensu a gaba, kasancewa wannan lokaci ne barayin mashin-mashin ke amfani da saukar ruwan sama da ma kwana a cikin ɗakuna a lokacin saukar ruwan saman domin sarewa da baburan bayan Allah. Waɗansu 'yan kabu-kabu da ke kasancewa rukunin al'umma da abin ya fi shakuwa sun bayyana mini halin da suke samun kawunan su a ciki a irin wannan lokacin.
Isuhu Mamman mai kabu-kabu bakin likita hospital. Yanzu mu 'yan kabu-kabu wani lokaci ya taho wanda shike akwai tsoro a kan shi. Yanzu ga swace-swace ya yi yawa da kashe-kashe bisa da wani yanayi da muka ciki ko gida ko daji. Kenan duk lokacin da ka ga ka shiga daki to ka tabbata mutum ka cikin can kuriya ko da waje kake, kuma ka san irin kwanan da kake ciki bisa wannan lokaci har lokacin da zuwa sai ta waye. Kuma bayan haka mu masu kabu-kabu da wanda duban da kabu-kabu in ya tahidaji kusan marece kai ko da kusan ƙarfe 6 na in dai wuri mai dan nisa mai samu ta minti 30 kacin ka dawo, to kai mutum ya ce ma kabu-kabu to ka san wani naka doka kuma ka san inda zaka tahiya dan shi mugu ba wa gane sa kai ba.
Sunana Murtala Umar. Mutanen mu abokan aikin mu a kiyaye saboda lokaci Allah ya kashi abubuwan nada sai da kiyayewa. A mai da hankali a kiyaye a zan sanin irin waɗanda ake doka, a zan sanin irin lokacin da ya kamata a yi ta aiki. Ubangiji dai Allah ya tsare. Sai da kula, tun da lokaci ne Allah ya kamu, kowa ya san yanzu wanga lokaci haram tana gudu ne ana biyarta, tana koyona ana kwalkwalo ana kokari a kwalkwalo. Kina a mai da hankali duka a kula shine duka mai fita. Ubangiji Allah ya kare.
A nasa bangaren shugaban kungiyar 'yan kabu-kabu ta birnin Kwanni ya tabbatar da cewa wa shirin dan kasa da hukuma akwai wannan matsala irin wannan lokaci da ma lokacin da ba na damana ba kawai, inda ya ja hankali kula 'yan kabu-kabun da ikesu ne ke shan da kyar a mafi yawancin lokaci ko a gida ko a hanya a lokacin damana daga hannayen barayin babura.
Siyauka, tuzan kabu-kabu birnin Banto. Yanzu abinda a kira na ga mutanenmu shi abu da yau dai ba ne ma sai an faɗa ma ba ka san yadda ake ciki. To sai ka kiyaye domin akwai lokacin da ya kamata ka ɗauki goyo, akwai lokacin da ya kamata a ci ka bar shi. Ba ma sai lokacin damana ba. Tunda in kana diba ka ga yanzu ba sai ka je mutum ya ce ya tafi nan bayan daji an zo an taya motar shi ko ko a ce an buge mutum nan bakin daji. Motar nan ya zan ga ka gashi. In daki za ka shashi ka hito waje ka kwanta tunda kai dai mani ko Allah baka dokuwa. Kenan ka sa motar nan can cikin daki ka liƙe. Domin abin nan shine kaka neman mai iyalinka abin da ka ci. Shine kaka haɗa tashi duka abin da ya shahi abubuwanka. Lokacin damana an yi amma dai ko ne lokaci mutum ya samu sa'a ka shine ya shi cuci ka. Kenan ba sai lokacin damana ba. Mu ko shi muna kira Ubangiji Allah da yake yi.
Duka da an so shi ya inganta kasa ta karar da waɗansun ta za su yi sha'awa su ziyar ta da kafar su su zo su yi kallanta. Komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka mun kudai don aikin talaka.
Shin wani irin taimako ne hukumomi za su iya kawo wa jama'a masu ababen hawa kankana da miyagun iya ke swadadawa suna sace musu baburan su a irin wannan lokacin na damana? Ita ce tambayar da shirin ɗan ƙasa da hukuma ya yi wa mataimaki na farko na magajin garin birnin Kwanni.
Abdulnasir Abdullahi, mataimaki na farko na magajin gari na da'ira ta birnin Kwanni. Wannan da'ira ta hukumomi na da'ira akwai tallafi musamman wanda suke taimaka ma jami'an tsaro wajen abin da ya shahi rangadi cikin gari da ƙauyuka abin da ake cema patrol. Wannan lallai komin tana ba da tata gudunmawa abin da ya shahi wannan aiki na patrol na zagaye musamman da dare a cikin gari. Da haka kenan in ka duba ka hukumomi na wannan da'ira suna iya kokarin su ga cewa kowa ya kwanta lafiya ya tashi lafiya kuma muna fatan wannan sace-sacen na ya buɗa mana ya zo ƙarshe duk da cewa mun san jami'an tsaro namu gurguru suna iyakar ƙoƙarinsu suna yin duk abin da ya kamata su ga cewa sun samu sun daƙile wannan sace-sace da wannan hare-hare nan da can da ake ɗan samu a cikin wannan gari namu da kuma zagayen wannan gari namu na birnin Kwanni. Ce maka su jami'an tsaro da mu hukumomi duka kowa yana nashi ƙoƙari kowa yana baya da tashi gudunmawa amma abinda muke so shine kira zuwa ga al'umma saboda su jami'an tsaro ko kuma hukumomi su ba lalle komai bane ba za su sani ko ko ba komai bane ba za su gani to amma al'umma su suke amma tare da su waɗannan ke miyagun waɗannan ayyuka ne ya kamata su sa idan su ga su waye ya kamata kaga sai a samu a taimaka ma jami'an tsaro da saboda a samu a daƙile waɗannan bata gari.
Satar baburra a lokacin damana da lokacin sanyin hunturu abu ne da ya kai wa jama'a halin intiha kasancewa barayin kan yi amfani da barci a cikin ɗakuna da mutane ke yi da ma saboda sakacin barin baburra a waje da masu su ke yi kuma gashi ana kap da iyaka inda mashin ke yin ko ƙasa ko sama a ɗan taƙaitaccen lokaci.
Masu are da haka shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau ya kammala sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
A ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu babu tiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata a ƙasa duka kan ba tarbiyya ba ci gaba sai ta tsaya baya sai girman kai kaya kaya da kwafa da rashin tuna can baya dan ƙauye ya shiga.
Ta yanzu kuma sai sharhin jaridan Jamhuriyar Nijar.
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa Majalisar Dokokin Nijar ta saurari ministan ayyukan jin kai dangane da halin da ake ciki a jihar Difa sakamakon rashin wani tsayayyen matakin kariya a daidai lokacin da ake dab da kwararowar ruwan kogin Kumadugu, inda a baya ambaliyar ruwa ta haifar da dimbin asarar dukiyoyin jama'a. Jaridar ta ce da yake bayani, minista Lawan Magaji ya tabbatar da cewa gwamnati da abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa sun kuduri aniyar kashe miliyar ko kuma biliyan 40 na sefa domin magance wannan matsala, a yayin da hukumar kula da 'yan gudun hijira ke shirin gina gidaje sama da 200 domin mazaunan ƙauyukan da ke fuskantar barazanar ruwan Kumadugu. Jaridar Lanketer na cewa hukumomi sun cafke wasu manyan jami'an gwamnati saboda zargin rubda ciki akan dukiyar ƙasa. Jaridar ta ce wasu jami'ai biyu da suka shugabanci kamfanin gine-gine da fasalta birane wato Sonisi a baya su ne ke hannun jami'an tsaro a yanzu haka, bayan da bincike ya gano su da hannu a wata barnar da aka tabka a wannan kamfani mallakar gwamnatin Nijar. Jaridar Enfonia mai ta yanar gizo ta ce yakin neman zaɓe ya kankama da nufin tsayar da mutanen da za su wakilci 'yan Nijar a Majalisar Dokokin Ƙasa. Jaridar ta ce a yanzu haka jam'iyyun da ke da niyyar fafatawa a wannan zaɓe na ranar 18 ga watan Yuni sun aike da tawagogi zuwa ƙasashe kimanin 15 da nufin neman yardar masu zaɓe. Jaridar PNDS mai mulki da Model Lumana ta 'yan adawa da PNPD a Kalkasa da MPR Jamhuriya da PDP Dubara duk na can na zagaye magoya bayan su a ƙetare, yayin da a nan gida Nijar hukumar sadarwa ta CSA ke bin diddigin yadda kafafen gwamnati ke watsa sakonnin 'yan takarar waɗannan jam'iyyu. Mu gargare da jaridar La Flam, wacce ta ce ƙasar Italiya ta buɗe wasu ofisoshinta a jamhuriyar Nijar waɗanda suka haɗa da sashen kula da hulɗar ƙasashen biyu da kuma wata cibiyar koyar da yaren Italiyanci. Jaridar ta ce a yayin bikin da ya gudana a makon jiya a nan Yamai, albarkacin zagayowar ranar tunawa da zaben raba gardamar juyin juya hali na 2 ga watan Yunin 1946 ne aka yaye labulan waɗannan ofisoshi biyu da ke matsayin wata alamar ƙarfafa hulɗa a tsakanin Italiya da Nijar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma ga Aisha ta dawo da labaran duniya takaice.
To a takaicen, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya isa Miami a jiya Litinin gabanin a gurfanar da shi a gaban kuliya a bisa zargin da ake mishi na rike wasu takardun sirri da suka shafi tsaron ƙasa bayan da ya bar fadar White House a shekara ta 2021. Shari'ar da ake sa ran za a fara sauraro da karfe 3 na ranar yau Talata, za a samar da tsaro a babban kotun tarayyar da ke birnin Miami. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken a jiya Litinin ya ce China ta gudanar da ayyukan tattara bayanan sirri a cibiyarta da ke Cuba a shekara ta 2019. Blinken ya sanar da manema labarai cewa a lokacin da gwamnatin shugaba Biden ya karbi ragamar mulkin ƙasa a watan Janairun shekara ta 2021, an sanar da shi game da wasu yunkurin da Beijing take yi a fadin duniya na faɗaɗa ayyukanta na tattara bayanan sirri a ƙasashen ƙetare. Eritrea ta sake shiga cikin ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka na Intergovernmental Authority on Development, IGAD, kimanin shekaru 16 bayan da ƙasar ta da ba ta bin tsarin mulkin demokuraɗiyya ta fice daga ƙungiyar. Ministan sanarwa Yamane Maskel a jiya Litinin ya ce Eritrea ta koma zama mamban IGAD kana ta halarci zaman da ƙungiyar ta yi mai membobi 7 a Djibouti a ranar Litinin.
To masu sauraro, baki ɗaya abinda ya sauka kenan a shirin namu na hantsi, sai kuma can da ranar da Allah kanmu za a ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana. Kada manta da lokacin da ake so za a yi zuwa shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata. Kazalika za a iya likawa shafinmu na Facebook, Twitter da Instagram har ma da YouTube domin samun labarai da dumu-dumunsu. yanzu kan a madadin Aisha Ma'azu da Titani gabatarwa da Solomon Abodi hada mana shirin sai injiniyan Mukila ni Mahmud Lalo nake cewa a wani lafiya.